شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا أكو قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبوت آياد نريهود دا أربعين دا شدا وعند يديدي دا أكو قوات نايا ميلادية تدبو بيود عشرين دا بيار kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan guwa ta Hausawa Zuro Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zamto darasi na 54 ko kafin mu shiga karatu akwai ta'ziyar ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwa Alhaji Dan Jummai ko Salisu Dan Jummai da Allah ta'ala ya masa rasuwa jiya akai jana'izar sa yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya girmama ladansa Allah ya bashi aljanna madaukakiya sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe iyalansa da ƴan uwa duk Allah ya ba su hakurin jure rashin darasin da ya gabata mun yi karatu kamar haka idan mutun ɗaya daga cikin iyayensa ko su duka suka zamanto masu kaushin hali da rashin hakuri da fushi to wannan ya bayi zuwa ga shi dan ya fice daga gidan ya koma wani guri daban wannan ya jawo mahaifin nasa yake masa muguwar addu'a shin wannan ficewa da yayi daga gidan za a kirga shi a matsayin sabawa ga iyaye ko kuma ba za a kirga shi ba to wannan tambaya ce da aka yi wa Sheikh Bin Baz rahimahullahu ta'ala na'am to idan da sa to an tambayi Sheikh Bin Baz rahmatullahi alai yace to wannan mas'ala akwai tafsili da za a yi a cikin ta ma'ana ba za a ce yayi daidai ba ba za kuma a ce a ya saba ba akwai tafsili idan ya zamto mahaifin nasa ne yake mu'amalanta sa irin mu'amalar da ta tilasta wa dan ficewa daga gidan to dan gudun kada yi abinda kuma zai zama wato na rashin kunya ko rashin girmamawa ga shi mahaifin wannan yasa yana gudun wannan ya fita to suka ce babu laifi idan mahaifin nasa ne ya kuntata shi ya kuma kuntata wa matar da yake ta dan ya hana su su yi abinda Allah ta'ala ya halatta musu na ibadar aure ya tsangwami dan ya tsangwami matar dan saboda mugun wato hali da kuma dabi'a marar kyau da shi uba yake da ita to anan dai da wajibi ne iya bakin kokarin sa wajen magance waɗannan al'amura ta hanyar da tafi kyau ya kuma yi kokari wajen tausasawa mahaifinsa a magana ya kuma nemi alfarmar mahaifinsa cewa ya ba su dama tunda zaman nasu dai ba dadi su fita su kama haya ko su koma wani mahallin wanda wannan zai bayo zuwa ga shi dan ya dinga zuwa dan ya gaida mahaifin nasa ko in bukata ta kama ya zo to wannan shine abin da yafi kyau idan kuma ya samu dama shi dan yana ganin zai iya hakuri tare da irin waɗannan iyaye kuma zai ci gaba da tausasawa wajen mu'amalar su to wannan shine abin da aka fi nema yayi kuma wannan shine abin da yafi dacewa ga shi dadin idan ku hakan ya gagara saboda tsanani da kaushin shi uba ko uwa ko duka su biyin to dan gudun kada yayi musu mu'amalar da za ta cutar da shi a addini ko a duniyar sa balma wannan zai iya sawa ya fandare daga tafarki madaidaici ko ma ya sabbaba saba wa iyayen da fadawa cikin abinda Allah ya haramta to wannan gaskiya da ya fita ya nemi wani gidan da zai zauna da iyalin sa yayi nesa da iyayen nasa wannan shine yafi kyau ko da ko su sun yi masa bakar addu'a akan fita da yayi daga gidan to kada ya ji wato haushi yayi magana wadda za ta zama ta kausasawa ya tausasa dai ya mu'amalance su da hanya mai kyau yayi iya bakin kokari wajen ganin ya gamsar da su ya kuma yadda da su mace ce suna da fahimtar juna da mijinta tana son sa yana son ta suna rayuwar aure sai mahaifiyarta take so lalle sai ta rabta musu farraku ta raba auren to yanzu idan yar ta fandare ta kiwa mahaifiyarta biyayya akan lalle sai ta kashe auren ita yar to shin wannan laifi ne kuma idan uwa tayi wa ya muguwar addu'a akan kin binta akan ta kashe aurenta a karkashin aure ingantacce wanda akwai kauna da fahimta a cikin sa to shi ma wannan tambaya ce da an yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ma ya bada amsa kamar haka yace in dai har an riga an yi auren in har an aurar da ita to ba wajibi bane tayi wa mahaifinta da'a ko mahaifiyarta da'a wajen rabuwa da mijin tunda dai har suka yadda suka bada dama ta aure shi kuma babu wani abu da aka gani na halaka da yake kokarin sanya ta kawai saboda wani rashin fahimta tsakanin su da shi da haka suke so lalle sai yar su ta rabu da shi to wannan ba wajibi bane sai yar ta yi musu da'a akan haka balma biyayya ga mijinta ita tafi zama wajibi in dai ba ya umarce ta da saban Allah ba kuma bin mijinta shi yafi zama haƙƙi akan ta fiye da bin iyayenta amma idan uwar ta zamanto lalle tana son sai ta raba tsakaninta da mijin to malam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan uwa tana daga cikin jinsin Harut wa Marut da aka lada atala hafi zalika ko da ko zai kai ga tayi wa yatta ta mummunan baki ko ta yi mata addu'a to wannan ba zai kama ita ainihin wato yar ba shin ko ya halatta mutum mahaifinsa ya tsufa mahaifiyarsa ta tsufa shi ya ga shi ba zai iya takalifu da su ba ba zai iya dawainiya da su ba sai ya dauke su ya kai su gidan tsofaffi inda ake kulawa da tsofaffi shin hakan zai zama sabawa ga iyaye ko kuma da yayi daidai lalle ko shakka babu da ya haramta wa iyayensa zama tare da shi da kuma tarayya da su a cikin rayuwarsa da dauke musu kewa duk yake haka to wannan yana daga cikin mafi tsananin sabawa da ainihin wato da zai yi wa iyayensa daga cikin mafi munin sura na saba wa iyaye shine a wayi gari da ya shirya wa kansa rayuwa mai dadi da shi da iyalansa da kuma ainihin wato ƴaƴansa ya dinga dauke cewa da su ya bar mahaifansa ko ya kai su gidan ainihin wato kula da tsofaffi to ko shakka babu wannan a cikin saba wa iyaye wannan yana daga cikin mafi muni inda mu karanta wasu baitoci na Umayya ibn Abdullah da aka bi sani da Abi Salt. To sai mallan a ƙarshe ke cewa yanzu abin takeici a cikin al'ummar musulmi da irin wannan ɗabi'ar muna jin ta ne a ƙasashen waɗanda ba musulmi ba. Kaji an ce an ɗauki tsoho ko dattijo an kai shi nursing home ko retirement home ko all people's home a kai shi can kawai shi bayi da lokacinsa zai iya da zai shiga rayuwarsa zai dame shi sai kai shi can. To wannan mun fi samun labarin faruwar irin wannan mummunar ɗabi'a game da iyaye a irin ƙasashen da wanda ba musulmi ba. To sai mallam yake cewa abin takeici irin wannan ɗabi'a ta kwararo cikin al'ummar musulmi inda ɗa idan mahaifinsa yayi tsufa zai je wato ya dankofar da shi a cikin gidan kulawa da masu shekaru ya ajiye shi a can fa subhanallah hadha huwa a'zamul uquq. Wannan a cikin sabawa iyayen wato yana daga cikin sabawa iyaye mai daraja ta farko, kuma wannan babu wanda zai aikata haka sai wanda ya rasa tsoron Allah komai kankanta a cikin zuciyarsa. Shin da zai iya hana mahaifinsa yin aure bayan rasuwar mahaifiyarsa? To shi ma dai mun ji ƴaƴa ba su da hurumi na suka cewa sun hana mahaifinsu yin aure in ya bukaci haka. Qala al-mu'allif rahimahullah fa 'ala al-abna'i, wajibi ne akan ƴaƴa idza wajadu min abihimul hajata, idan suka samu mahaifinsu yana da bukata ila zawaji zuwa ga yin wani auren ba'da wafati ummihim bayan rasuwar mahaifiyarsu, an yu'inuhu, wajibi ne su taimake shi. Ma ba shi da kudin auren su samu ma kudin sadaki su yi kokarin yi masa abin duk da ya kamata na taimako don yin auren. Wala yamna'uhu min zalika, ba su da ikon su hana shi yin aure. Wa yas'aulahu fi ikhtiyari zawjati almunasibati almuwafiqati, balma abinda ake so su kai su kawo su kai kawo su yi fafutuka wajen zaba masa ma matar da tafi dacewa da shi. Allati taqdiru ala khidmatihi, wadda na farko dai ta fi shi karfi kuma suna ganin tana da hakurin gaske tunda shi ga tsufa kuma ba da ita ya taso ba balle a ce ta riga ta saba da yanayinsa. Dole sai an duba yanayinsa an kuma duba wadda kar a nemo wadda shi ma ya mafi ta dama-dama ba ufa dalibu wal matlub kenan. A ba haka ba, sai a duba wadda hidima mai wadda za ta dan dinga hidimta masa yake bukata, sai a duba wata mai kwari-kwari, kuma a duba wadda ake ganin za ta iya jumuri da hakurin zama da shi. Wal qayyami bi shu'unihi, da kuma tsayuwa wajen kula da lamuransa. Wa fi hadithi thalathati alladhina khullifu, kamar yanda yazo cikin hadithin sahabban nan guda uku waɗanda khullifu aka jinkirtar da su daga zuwa yakin Tabuka ba su je ba, su Ka'ab bin Malik, Murara ibn Rabi al-Amari da Hilal bin Umayya. Wa'innan sahabbai guda uku suna daga cikin wa'inda ba su je yakin Tabuka ba, kuma ba su da wani uzuri gamsashe da ya hana su zuwa, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da su ta hanyar umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ƙaurace musu da shi da sahabbansa tsawon kwana 50, ba a kula su, ba a hulɗa da su, ba a magana da su. To faja'at imra'atu Hilal bin Umayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai matar Hilal ibn Umayya sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ta ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Hilal ibn Umayyata, lallai Hilal dan Umayya shaykhun, dattijo ne, da'i'un kuma matalauci ne, ba shi da komai, laysa lahu khadimun, bai da mai masa hidima, fa hal takrahu an akhdumahu, shin ba ka so in yi masa hidima ne? Domin ka koma kissar tana da tsayi, amma bayan an daina yi musu magana ai daga baya an sake saukar da wani sabon umarnin cewa su nisanci iyalansu. da aka duk kusan suka tura iyalan su gida. Ka'ab bin Malik ya tura iyalan sa gida, Hilal bin Umayya shi ma gashi dattijo yana buƙatar kulawa, yana buƙatar wani a kusa da shi, kuma an ce matarsa ya nisance ta. To sai ta zo dan nema wa mijinta alfarma cewa Hilal bin Umayya ya maikin Allah ya manyanta, shekarun tsufa sun kama shi, kuma gashi talaka ne, ba shi da ƙarfin da zai nemi ko baiwa ko wata mai hidima da zai dinga biyanta ta dinga yi masa hidima kafin aga abinda Allah zai yi. Shin ba wai wani abu zamu yi ba hidima ce, kana ganin kar in yi masa hidima ya ma'aikin Allah? Qala la. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba wai maganar hidima aka ce kake masa ba, walakin la ya qarabaki, sai dai kada ya kusance ki kusanta irin ta mata da miji, shine kawai abin da aka hana. Da aka ce su kauracewa iyalan su, abin da ake nufi kenan, ba wai ana nufin cewa su iyalan su tafi wani wuri su suna wani gurin ba. Da aka babu laifi ki zauna ki masa girki, ki masa kunu, ki shara, ki duk abin da yake bukata na hidin dumun yau da kullun ki dinga yi masa. Kawai dai abin da aka hana shine kada ya kusance ki. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi hadithi na 4418, Imam Muslim shi ma ya ruwaice shi hadithi na 2769. Fa wasafathu, kaga da matar ta tashi sufanta mijinta Hilal bin Umayya, sai ta sufanta shi bi Sheikh Adda'i, tsoho dattijo, sannan Adda'i matalauci talaka, inda kibari sinnihi, a lokacin da shekarun girma suka kama shi. Walaysa lahu man yakhdumuhu, kuma bai da wani mai masa hidima sai ita matar. Fama ashadda hajatar rajuli zamana izin, kai mamakin tsananin bukatar mutum a daidai irin wannan lokacin, ila man yaqumu bi amrihi, zuwa ga wanda zai tsaya wajen lura da al'amarin sa. Ma'ana da zaran mutum ya kai wannan shekarun, to shekaru ne da fa komai sai an yi masa, shi ba zai iya wa kansa ba, saboda rauni ya riga ya baibaye gabobin sa. Abin da ya kamata zai iya yi a da, yanzu ba zai iya yi ba. To a irin wayannan shekarun aka fi san ba, kuma za ka ga a wannan shekarun a mafi yawan lokuta ƴaƴa suka fi nisantar iyayensu, mata daga ciki da sun yi aure. Kaga ita wannan wadda ta yi aure ita ma tana under control ɗin wani, kuma an ce ya ma fi ƙarfi fiye da shi wannan dattijan ko gyati mata. To kaga dole ita ko da za ta iya zuwa sai dai jifa-jifa. To ba ita ƴaƴa matan ba, ƴaƴan maza su ma za a ga wani lokaci sai wani ya sati ma bai je ba, wani ma sai ya wuce haka. Ga shekarun manyanta, a lokacin ba wanda zai iya jurewa zama da su sai dan da suka haifa, saboda sun riga sun rude. Su yanda kake kallon al'amura ba haka suke kallon su ba, kullun suna cikin tashin hankali da fargaba, fadan su ya karu, karancin hakurin su ya ainihin wato hakurin su ya karanta. Abinda da za ka ga suna iya jurewa ba sa magana ko su faɗa, yanzu karamin da bai kai wannan ba ma za ka ga suna ta faɗa. To a daidai wannan lokacin ake buƙatar ƴaƴa a kusa da su. To sai aka yi sa'a mahaifiyarka tana nan kuma da ƙarfinta, haka shikenan, duk kullun tana tare da shi, ɗan abubuwan da yake buƙata tana yi masa, to ita ma ta rasu. Yanzu kaga kai ko dai ma'aikaci ne kai, ko ɗan kasuwa ne kai, in ɗan kasuwa ne kai ba za ka iya zama da shi diman wa da'iman ba, haka in ma'aikaci ne kai, to kai kanka amma zai fi zaman maka masalaha, zai fi zaman maka abu mai sauki a duba wata, saboda a bar dattijo shi kadai a cikin gida. Ko ka san akwai lokacin da tashi yana kwance ma zai kasa yi, wanda a wannan lokacin akwai wani kusa da shi kawai ya mika hannu so yake a dan kama shi ya mike, sai attempt sau goma ya kasa tashi. To a lokacin in wani yana kusa da shi zai ce wa zo ka kama ni, ko in mata, in akwai mace za ta zai ce zo ki kama ni in tashi, na kasa tashi. ta akwai irin waɗannan to kaga wannan masala har ya kamata a dinga kallo ba wai a kalli shekarun sa ba ai shi dama ba bukatar wai matar da za a yi rayuwar aure irin wanda kai kake nufi ba wanda ka kake kishin ba zai ƙara aure ba a'a ana kallon wannan yanayin ne da ya shiga yana lalle bukatar wani wanda zai zama ko da yaushe yana tare da shi kuma ba wanda zai iya wannan ba ma in ba auren kuka yi masa ba zaka samu mace mai hakuri kuma ku dinga yawan kyautata mata da ihsani ba maganar ku dauke ta ba ita ta haife ku ba a'a ai yanzu ku gata tai muku da ma ta yadda za ta zo wannan dattijan naku ya riga ya zama abin da ya zama ta yadda ma za ta aure shi a zauna a haka ta kamata ya maku yi mata wani albashi ta taimake ku ba maganar ma ku dinga ku ja layi ko ku ja zare da ita bane in bata ajiye ba dama duk sai da ya manyanta ta aure shi in ta ga za ku caza mata kai sai ta tafi ta ban muku tsohon ku to kuma ta tafi ta bashi wa gari yawa ya ba ku ne a ciki ba to a wannan lokacin kamata ya ku ce mata ihsani yanda za ta ji daɗi ta ga kun dauke ta uwa ku ne mata ihsani ku ba ta sabulu ku yi duk abin da ake bukata wanda kuka san kuna yawa baba ku yi dan ita yace yanzu kamar matsayin baba ku dan ita take kula da baban ku to amma a ce wai ba kuma yi wannan tunanin ba a shi da kansa yayi tunanin gaskiya tunda ba shi da matarsa guda ɗaya ce ta rasu zai ƙara wani auren ku ce ba zai ba wannan tsabar rashin lissafi ne ko hatta la yadhi'a fa yahlik kada ka yana buƙatar a daidai wannan lokacin wanda zai tsaya ya kula da al'amarin sa dan kada ya tozarta wannan tozartar ta sa wani lokaci takeici da damuwa su fara kaji an ce BP dinsa ya hau kaza dinsa ya hau kaga duk ya rude wani lokaci guda kaji an ce ya rasu to gara koda Allah ta za ta kasance cikin kulawa da gata wani lokaci za ka ga mutum yayi bawali a gurin saboda da cijantaka da shekarun kafin ya tashi yunkure je ban daki ya kwaci a wannan lokacin da mace kawai za inda mata a gurin za ta cire wannan abun nan ko a cire ta je ta wanke ta shanya ta dauko mu wani kayan ya kuma sa wannan shi ma sai da wannan ba magana bace ta irin da za ka ga yana da karfi zai tashi shiga ban daki da kansa zai dauko kaza da kansa zai yi kaza da kansa dan haka bukatar da yake da ita ta haka ba ta da yawa dan haka dan baka zo wajen sa ba sai da safa in ka zo ba za ka dawo ba sai dare ko kuma sai gobe ko kuma baka ma zo ba sai dare duk wannan baya damun sa saboda abubuwan yau da kullun yana iya yi wa kansa amma ya kai wannan shekarun ai yana bukatar wanda ko da yaushe yana tare da shi to mun ji game da ƴaƴan da suke kokarin hana iyayensu maza yin aure bayan iyayensu mata sun rasu hukumu man il um to ina hukuncin hana uwa min azwaji yin aure ba'da mautil abi bayan uba ya mutu wannan shi yafi faruwa ma shi yafi faruwa ko kwanan bayan an gaya mun wani su ma sun yi wa mutum ko za su yi mata duka ko har police station ma wasu kuma sai su sa kaidi wai lalle wanda za ta aura in har ta dage to sai wanda ya kai sa'an babansu ko ya wuce babansu an fahimta to kaga wannan sharadi ma ka ma'ana Allah gafarta mala ina ka samu shi to da haka wannan gaskiya shi yafi faruwa kawai su dage kai da fata su suna ganin in kuma ta dage ta fi karfin su to za ka ga sai su dauki wannan wanda ya auri baba ta su a wulakance su ta gaggaya mun magana su ta hararsa ai ta tsaki ai ta habaici da waye da sauransu wannan yana daga cikin ko su janye duk tallafin da suke yi duk suna yin suna wannan da aka su sawa gidan sa ma dai da ma su ne suke tallafawa ba tunda kawai gani suke wani kato ya zo shi zai abin nan to ai yana daga cikin sunnan wannan duniya wa yakhlu ba'lu irsika biturafi ai da ma haka duniyar take an gane ko yawa da aka in ka mutu kawai wani ne kuma zai tare da mataka a matsayin angonta haka duniyar take ai su saboda kuskure ne wannan mai girman gaske in ta ga cewa ba ta wuce aure ba so kuke ta ja muku magana akwai wanda za ka ganta din kana kai kuke gani ta haife ku amma ita ganinta take har yanzu tana da sauran kwarinta shi yasa in cikin zawara ma ta ga wani langwai ya zo haka ita ce wannan ya mata tsufa ku kuke ganinta abin nan ita tana ganin tana da sauran yanayi tana da sauran kwarinta kuma wallahi da yawa an samu matsaloli akan irin waɗannan abubuwa. Ba sharadi bane in ta ga wani dan in ma wani matashi ne yace yana son ta yana ai kenan kun samu matashin uba. To ana samu a kotu. To na'am. Ta. Ai ina ba ta. To shine abin da ya kamata. Mhm. Idan ita da kanta kawai ta ji cewa ta hakura. Shikenan kafallahu almu'minina alqital. Ita da kanta tace wani aure kuma za ta yi yanzu ita alhamdulillah abin da aka yi Allah ya amfana. Akwai masail da yawa gaskiya da suke tasowa akan waɗannan abubuwan sosai sosai gaskiya dan wannan yafi zafi na uwa fiye da wancan na uba. An gane ko kafin kaga an ce an hana uba aure gaskiya za ga uwa aka fahanawa. Kawai dai ƴaƴanta sun zama samari. To su gani suke gaskiyar magana ba kamar bai dace ba ko wani abu ne na laifi ma a ce ta sake yin wani auren. Musamman inda rigimar ta fi ma su ga cewa wanda za ta aura mai kwari-kwari ne. Misali wanda suke ganin kamar da kaɗan ya ɗara su ko wani abu mai kama da haka. To amma in suka ga ita kuma kaga ita kuma irin wannan take so. Ita gani ta ma ta yi sa'a da ta samu irinsa. To ka gani? Ka sani ko da mahaifin ma hakuri ta yi. Tunda akwai wanda za ka ga shi ma sai da ya manyanta sosai ya aure ta. Na san akwai wanda sai da ya manyanta sosai ya aure ta, dan haka shi lokacin da ya rasu ma ita akan kuruciyarta take. To amma tunda auren wuri aka yi mata da ƴaƴanta sun zama samari, shikenan sai ta zazzara idon sun so suke tsoho dan shekara 90 ya zo wajenta. To duk irin waɗannan masail ne wanda ana gaya wa ƴaƴa cewa ba hurumin su bane. Ka sani ba hurumin ka bane. In ta ce za ta yi aure, in dai abinda kawai za ka yi mata shine ka taya ta zaɓa wanda za ta aura. Dan akwai ƴan shan kai in ya ga an ban mata ƴan canji shi ma wani sai ya dawo ba wai aure bane na tsakani da Allah ya wayannan ƴan abubuwan yake ta hari. To kaga sai ku zaban mata nagari wanda kuke ganin dattijo ko mutumin kirki wanda zai zauna ya kula muku da mahaifiyarku. Shikenan kawai. Sai ga ta ƙara samun in ba haka ba wallahi za ku rasa kanta ne. Tai ta sababi ku rasa kamar tsohuwar mota ta ku rasa inda za ku yi da ita. Ba abinda ba ku yi mata amma ba ta gani. Kuma yanzu nan kan kace mai zai ga tana ta yi wannan baki ta yi in Allah yadda ba za ka gama lafiya ba in to kuma kun hana ta gama lafiya. Ya kamata ku gyara don Allah. Ku gyara tunda ba Allah ne ya hana ba bai kamata kai wane ne kai ne mai halattawa ko mai haramtawa? Hukunci wato halattawa da haramtawa ba hannunka yake ba. Yawwa in ta nemo wanda ake ganin ba shi da kamun kai ko ba shi da tarbiya ko ba nagari bane to wannan sai ku tsaya dan mutuncin ku za ku tsare da nata. To wannan kuna iya tsayawa ku gaya mata illolin shi wannan din in ya so ku taya ta neman wani wanda zai zo wanda yake nagari. Hada aidan la yajuzu malaice wannan shi ma baya halatta. Wa huwa min al-uquq kuma shi ma yana cikin saba wa iyaye. Ka hana babanka aure bayan babanka ya mutu shi ma yana cikin saba mata. Wa zulmi kuma yana cikin zalunci kai azzalimi ne. Falil mar'ati an tatazawwaja ba'da wafati zawjiha mace tana da iko ta ƙara yin aure bayan rasuwar mijinta. Wa inqida'i iddatiha minhu bayan ta gama yi masa takaba. Wa qad kanat al mar'atu min nisa'i sahaba ka san dai babu ka bata kai sahabbai ba. To an samu mace daga cikin matan sahabbai wa salafis salih da magabata na kware tatazawwaju za ka ga mace tana yin aure bi mujarradin qida'i iddatiha min zawjiha almutawaffa, tana gama iddarta daga mijinta da ya mutu, tana gama ta kaba za ka ji ta sake yin wani aure, wanda in yanzu ne an dinga surutu a ce ka dama jira take. Famali haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha, me yasa mutane ba sa fahimta addini daidai ne? Bari zaka ji hadisin kissar abun nan ita wanda zamu karanta tarihin nata, wato abun nan cikin sa Subai'a. Subai'a an gane ko? Subai'a da aka in ta gama idda ba laifi bane, tana gama idda ta samu manema. Me yasa Allah madaukakin sarki yace har ma za a iya yin at-ta'rif, lokacin da mace take ta kaba wayanda suke zuwa gaisuwa, in akwai wanda yaga cikin matan gidan akwai mai kwari da yake gani yana so, za a iya at-ta'rif. An gane ko? At-ta'rif jirwaye da kaman wanka haka suka ce malamai. Allah wala junaha alaikum fima arattum bihi min khidmatin nisa, babu laifi da irin wannan. Dan dinga aikowa da aike, ko ka dinga aikowa da sakon gaisuwa da sauransu. An fahimta ko? Fa kaga duk wannan ta'arid ne, da aka babu laifi wannan. Fa an Subai'a bintul Harith radiyallahu anha annaha kanat tahta Sa'din, wato an karbo daga Subai'a bintul Harith radiyallahu anha annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawla, ta kasance tana auren Sa'd ibn Khawla. Wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay, shi kuma Sa'd ibn Khawla dan family din wato bani Amir ne ibn Lu'ay. Wa kana mimman shahida Badaran, yana cikin sahabbai yan Badar wanda suka halarci yakin Badar. Fato wufiya anha fi hajjatul wada', a hajjin bankwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, anan Sa'd ibn Khawla ya rasu ya bar matarsa Subai'a wa hiya hamil, lokacin da ya bar ta ma tana da ciki. Falam tanshab, bata dau lokaci mai tsawo ba, an wada'at hamlaha, sai ta haifa cikin nata ba'da wafati bayan rasuwarsa. Rasuwarsa ba jimawa ta fara ta kaba sai kuma ta haihu. Falamma ta'allat min nifasiha, yayin da ta tsarkaka daga jinin bikinta ta samu tsarki, ta jammalat, sai ta fara sa eyeshadow, eyeliner, jambaki, jagira, hoda, ta fara yin ado da kwalliya lil khuttabi, saboda zawarawa. An fahimta ko? Fadakhala alaiha Abu Sanabil bin Ba'kak, wani sahabi da ake kira Abu Sanabil ibn Ba'kak, an ce sahabi ne wanda ya fi shahara da alkunyarsa Abu Sanabil, wasu sun ce sunansa Amr, wasu sun ce sunansa Habba. Rajulun min bani Abdiddar, shi kuma dan family din Abdiddar ne. Faqala laha, da yazo ya ga Subai'a ta ci ado mala, sai yace mali araki ta jammalti lil khuttabi, mali araki ta jammalti, ya na ganki kina yin ado ne lil khuttabi ga zawarawa, turajjina nika, aure kike so ki ne? Fa innaki wallahi ma anti binaki, yace na rantse da Allah ke bai halatta ki aure ba, hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashir, har sai kin yi wata hudu da kwana goma. Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, ita kuma tana da hujjar wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun, da haka tunda tana da wancan karatun cewa ita mace mai ciki ko saki ko mijinta ya mutu ya bata da ciki, tana haihuwa ta gama idda. Yau yana yau ya sake ta da safe, da rana ta haihu, da yamma za ta iya yin aure, sai ta je ta yi jego a gidan sabon mijin nata, ta wani laifi a ciki. An fahimta ko? To haka shi ma mijin ya rasu, a satin da ya rasu sai ta haihu, ta gama idda, ta gama takabata. Da aka wannan takunkumin da aka sa na yin takaba kattai kaza, ita za a ga ta ci gaba da yi. Kila wanda ba su da ilimi za su ga wannan matar bai fi sati fa da rasuwar mijinta ba, ta haihu, amma kaga har ta fara ado, har ta fara kaza, abinda Abu Sanabil shi ma ya fahimta kenan. Faqala Subai'a, Subai'a tace falamma qala li zalika, lokacin da naji ya fada min haka, jama'atu alayya thiyabihi na amsaitu, da yamma tayi sai na dauko tufafi na nasa. Wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an zalik, saboda ya dan shigo mata da yan shakku haka. Ita tana da wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna, shi kuma yana da walladina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Da haka sai abun ya dan yi mata iskali, sai ta sa mayafinta ko hijabinta, sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an zalik, tace sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukunci na. Fa'aftani bi anni qad halaltu, manza Allah ya ban fatawa cewa ai na riga na gama takaba. Hina wada'tu hamli, tun lokacin da na haife cikina. Wa amarani bit tazawwuji in badali, manza Allah ya umarce ni yace in na ga ina son aure in jinya aure na. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi hadithi na 3991, Imam Muslim hadithi na 1484. Hali yalzam wa kanat Asma'u binti Umays radiyallahu anha, ga wata sahabiya mai suna Asma'u binti Umays, min al-muhajirati ila ardil habasha, tana daga cikin sahabbai mata da suka yi hijira izuwa kasar Habasha. Ma'a zawjiha Ja'far bin Abi Talib, tare da mijinta Ja'far dan Abi Talib dan uwan Sayyidina Ali. Falamma qutila Ja'farun, lokacin da aka kashe Ja'far, ma'ana Ja'far yayi shahada, tazawwajaha Abu Bakar radiyallahu an, kuma lokacin da Ja'far ya rasu ya bata da yaya, amma tana gama takaba, sai Sayyidina Abu Bakar yace yana santa, kuma suka daidaita sai ya aure ta. Falamma mata Abu Bakrin, lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya rasu shi kuma, tazawwajaha Ali radiyallahu an, sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kuma ya dawo ya aure ta. In ban manta ba, ita ce matar da aka ce bayan Sayyidina Ali ya rasu akwai wani cikin sahabbai ya fito tace ita dai da Allah ta yi haka, a batta haka. To kaga yanzu ita tace a kyale ta haka, kuma duk yawanci ta yi ƴaƴa da su, da Sayyidina Abu Bakar ma ta haifi da su. Kaga ba matsala bane, rayuwa ba ta tsayawa dan wani baya nan. An fahimta ko? So saboda haka Allah ta'ala ya tsara, da haka ba haramun mutum yayi ba, dan haka ba za a hana shi ba. Da haka in mahaifiya ta ce tana son ta yi aure, tana da sauran kuruciya ko tana da sauran sha'awar aure a tattare da ita, tana son namiji a kusa da ita, kamar yadda muka faɗa, yanda kuke gani matsalar namiji ita ma haka za ta. In kuna so nan da nan ta ragurgoje, ta rikirkice muku, ku rasa gane kanta, ku hana ta aure. Yanzu za a ga duk gaba ɗaya tsufan ya kuma taso mata, saboda ba duk kun tafi, ba wanda zai iya zama ya wuni tare da ita, ya kwana tare da ita. ‘Ya’ya mata duk ta aura suna gidajen mazajensu, ‘ya’yanta maza duk suna gidajensu su ma. Da haka sai dai kawai shawagi haka, jifa-jifa wannan, duk wanda ya zo kuma minti 5-10 ya fara hello hello, ana kira na umma zan fita, ana kira na a waya, sai mutum ya yi falon maza guye tafiyarsa. An fahimta ko? Saboda haka abin yake. To amma in kuka batta ta yi aure da mijinta, kai ka tafi gidanka da iyalinka, wannan ƴarta ita ma tana can gida da mijinta, ita ma tana nan, ba za ta zama gida ita kadai ba motsin kowa. Wannan shi kadai yana ƙara dakusar da mutum, yana ƙara kassara mutum, ka zo ka jibge mutum ba mai hira da shi, sai jifa-jifa. Ta saba da rayuwa da mahaifinku kila sama da wajen shekara 30-40. A wayi gari yanzu kuma ba kowa ita kadai a cikin gida, ba ta saba da wannan rayuwar ba. To wannan ita mu shi ma psychologically zai iya taba ta. Ka duba al-isaba mujalladi na 7 shafi na 15. Hal yalzamul waladu an yuti'a walidai, shin dole ne daye wa iyayensa biyayya? Fitana zuli an nasibihi fil mirath, game da ya janye wato rabansa na gado, a ce ya haƙura da rabansa na gado, ko kuma kasan da ya kamata a bashi, a ce ba za a bashi shi cikakke ba, ya haƙura da iya abin da ya samu bisa umarnin iyayensa. Wa hal adamu da'atihi ma fi hadha min al-uquq, shin rashin yi musu biyayya akan haka yana cikin saba musu? Mahaifinsa ya rasu, za a raba gado, sai ainihin wato mahaifiyar ta ce ko ba za a raba yanzu ba ko ba za a bashi ba ko kuma kaza za a bashi a ciki ba duka ba ko kuma ya rage abu kaza a ciki ba duka za a bashi ba to shin wannan tanazulin lazimi ne sai daya ya hakura da wani kaso na haƙin sa a gado sannan yace bai amince ba shi sai an bashi gadon sa kuma sai an bashi adadin da Allah yace a bashi shin hakan sabawa ne ga iyayensa al-aslu asali anna ma kana fi milki shaksi fi hali hayati fa huwa liwarathatihi min ba'di abin didda ya kasance mallakar mutum lokacin yana raye to wannan abin na magadansa ne min ba'dihi bayan sa ba'da wafati bayan ya rasu qala ta'ala Allah ta'ala yace lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah madaukakin sarki yace maza suna da wani kaso daga abinda iyayensu suka rasu suka bari da kuma ƴan uwa makusanta haka mata suna da wani kaso na daga abinda iyayensu suka rasu suka bari ko kuma makusantansu kadan ne wannan abun ko da yawa wannan wani haƙƙi ne wani rabo ne abin farlantawa da Allah ta'ala ya ce kowa a bashi lidzakari mithlu hadhil unthayain fala yajuzu li ahadin to tunda haka ne bai halatta ga wani an ya akhudha nasiba warisin ya karbe kaso da rabon wani cikin magada minal warathati daga cikin magada aw an yutalibahu bit tanazuli an nasibihi fil miras ko kuma a nemi mutun ya yafe ko ya hakura da kadan daga cikin haƙƙin sa na gado a ce tunda kai kaza 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 ka bar wa ƴan uwanka wannan gidan tunda kai ka mallaki gida ko ka ban musu kaza tunda kai kana da ƙarfi in shi ya ga dama yace ya bari wannan daban amma a nemi yayi haka to in ya ki bai saba wa Allah ba min gairi dibi nafsin minhu a karbe masa gadan sa ko a sa shi dole ya sauka daga kan asalin haƙƙin sa na gado ba tare da dadin ransa ba wannan bai halatta li anna zalika min az-zulmi wal baghi wannan yana daga cikin zalunci wal baghi shi ma zalunci ne wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malu mri'in dukiyar mutum baya ta halatta illa bi dibi nafsin minhu sai inda dadin ransa ya dauka ya bayar ka koma cikin addara qutn ya kawo wannan hadithin hadisi na 2886 imam ahmad hadisi na 20695 wasahul albani fil irwa mujalladi na 5 shafi na 279 wala yalzamu libna an yatanazala an haqqihi fil miras ba tilas bane da a ce sai ya sauka yayi tanazuli daga haƙƙin sa na gado tahqiqan li ragabati walidai saboda tabbatar da buƙatar iyayensa aw ahadihima ko ɗaya daga cikin su wala yu'addu hadha min al'uquqi fi shay kuma wannan ba wani abu bane cikin abubuwan da ake kira sabawa ga iyaye in ya kiyarda wayan bagi taladdufu ma'al walidain amma dai ya kamata ya tausasa wajen mu'amalantar iyayensa wa tawsidu ahli alkhair was salah ya kuma shigo da wasu mutanen kirki ma'abota alheri li halli ayi mashakila dan warware kowanne irin matsaloli in yana ganin ga wasu matsaloli sun shigo in akwai sauran iyaye suna raye ko kuma akwai ita iyayenta suna nan mahaifiyar tasa ko in mahaifinsa ne shi ma yana da na gaba da shi ko wansa ko wani cikin aminansa suna nan to a nemo su su shigo dan kawo sasanci tsakanin abinda ake nema a yi na danne haƙƙin da a gado a kuma in yace bai amince ba yana ganin za a samu matsala wa in dabat nafsul ibn fit tanazuli anil miras idan kuma zuciyar da bisa santa da dadin rai da ya sauka daga kasansa ko haƙƙinsa na gado aw juz'in minhu yace shi aka ce ka bar ka yafa kaza ko ka bari kudin nan na gadan ka kai kaza za a yi da shi kace to ba komai hajiya ba komai ai duk abin da kika yi daidai ne bisa yadda ka amince aka kudin aka je aka yi abin nan da shi wannan shikenan aw juz'in minhu ko kuma wani yanki tace to a cikin kudin nan naka in an raba ina so ka bada kaza za a yi kaza za a yi kaza kace to ai ba matsala to wannan kaga bisa dadin rai kai haka wannan babu laifi li ahadi walidayhi ga daya cikin iyayensa talaban lil ajri min Allah sabida neman lada a wajen Allah fa huwa khairun in daya haka wannan yayi alkhairi wa birrun kuma yayi biyayya lakinna zalika la yalzamuhu sai dai fa wannan fa ba tilas bane a kansa in yaki ba za a ce yayi fitsara ba wala ya'samu bi'adami muwafaqati walidayhi kuma bai saba wa Allah ba in yaki dacewa da abin da iyayensa suke so aw ahadihima ko ɗaya daga cikin su fi hadha akan wannan mas'ala ta gado du'aul walidain 'ala al-aulad biduni sababin bakin iyaye akan yaya ba gaira ba dalili ina hukuncin muguwar addu'a ko baki da iyaye za su yi wa iyayensu نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء يعني على الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا إيا يي ويا يا وتوباكي كومغور الدعاء والأولاد كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا يو دوكيا موغور الدعاء والأنفس دراويك رايوكا خشية أن يوافق ساعة إجابة سبيد غودن كدا متين يداتي دلوكا أمسى الدعاء kayi wa danka tofin alatsi ne an yi daidai da lokacin amsa addu'a ka ta karbo ka zo kai ma ka shiga uku fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tad'u ala anfusikum kar ku yi wa kanku muguwar addu'a wala tad'u ala auladikum kar ku yi wa ƴaƴanku muguwar addu'a wala tad'u ala amwalikum kar ku yi wa dukiyoyinku muguwar addu'a la tuwafiqu min Allah sa'atan dan kada ku dace da Allah a wani lokaci yus'alu fiha adha wannan an roki Allah wata bukata fa yastajiba lakum wato ubangiji ta'ala yus'alu fiha adha wanda in an roki Allah wata kyauta ko an roke shi wani abu yana amsawa dan haka ku kuma fa yastajibu lakum addu'ar da kuka yi ko akan kawunan ku ko kan ƴaƴanku ko kan dukiyoyinku kuma Allah ya amsa muku wani hadithin muslim ya ruwaice shi hadithi na 314 wa du'aul walidi liwaladi aw alaihi mustajabun lalle kyakkyawar addu'ar uba ga ɗansa ko muguwar addu'ar uba akan ɗansa mustajabun abar amsawa ce fa an abi huraira radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأدعو إيقدا أكو أمسسوني كو شك بابو دعوة الوالد الدعاء إياي إن كتشاوات مستجابة إن موغواسك ومتم مستجابة ودعوة المسافر دعاء الدعاء متفي أهال انتفيا wa da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addu'o'i ne karbabbu babu kokonto rawahu abu daud ya ruwaito wannan hadisi na 1536 imamu tirmidhi hadisi na 1905 wa hassanahu haka ibnu majah hadisi na 3862 imamu ahmad hadisi na 7510 wa hassanahu muhaqqiqul musnad li ghairi wadanda suka yi tahqiqin musnad da imamu ahmad sun ce wannan hadithin hasanun ne li ghairi hadha lafzu abi daud wannan lafazin da muka ji na imamu abu daud ne wa lafzu at-tirmidhi wa ahmad amma lafazin imamu at-tirmidhi da imamu ahmad wa da'watul walid ala waladi da addu'ar uba ko iyaye akan da ولفظ ابن ماجه ودعوة الوالد لولده لفظ ابن ماجه الدعاء والد أبا لولده قدنسا نن دعوة الوالد على ولده دموغور الدعاء أبا كي أكن أنسا لفظ ترمذي أبو داود لفظ ابن ماجه كما ودعوة الوالد لولده da addu'ar san barka da Allah shi albarka addu'a mai kyau da uba zai yi wa ɗansa karbabbiya ce qala sana'ani yu imam sana'ani rahimahullahi ce da'watul walidi ala waladi mithlu da'watihi lahu muguwar addu'ar uba akan ɗansa daidai take da addu'a mai kyau ga ɗansa ma'ana yanda in yayi muguwar addu'a kan ɗansa take zama karbabbiya to haka ma kaman yanda ya san in yayi kyakkyawar addu'a kan ɗansa take zama karbabbiya an gane ko ka koma cikin at-tanwir mujalladi na 5 shafi na 169 wa qala al-munawi rahimahullah al-imam al-munawi rahimahullah yace wa da'watul walidi al-waladi addu'ar uba ga ɗansa mai kyau kenan لأنه صحيح الشفقة عليه دومن با اكو كونتن توسيين دا دا yake yi wa توسيين دا uba yake wa ɗansa ingantaccen tausayi ne babu mai kokonto akan haka kathirul ithar lahu ala nafsi uba mai yawan fifita ɗansa ne akan maslahar sa shi uban falamma sahat shafaqatuhu a lokacin da tausayin uba akan da ya zama ingantacce istujiba da'awatu shi yasa in yi wa dan addu'a ta kirki ake karbar addu'ar sa walam yadhkuril walidata amma a hadisin kaga duk ba a ambaci mahaifiya ba kawai ake addu'ar uba akan dan sa addu'ar uba ga dan sa ba a ce addu'ar uwa ga danta ko yayanta ba ba a ce muguwar addu'ar uwa akan yayanta ba ma'a anna akadiyata haqqiha duk da cewa haƙƙinta mai ƙarfi ne to udhinu bi aqrabiyyati du'a'iha ila al-ijabati min al-walidi wannan yana shelanta kusancin karbuwar addu'arta akan dafiye da ta uba yanda haƙƙinta yafi na uba ƙarfi to addu'arta ta fi ta uba ƙarfi tana kusa da amsa fiye da ta uba in kyakkyawa in marar kyau la'annahu ma'lumun bil aula domin wannan ko da yake hadisi bai ambaci addu'ar uwa ba amma abu ne sananne min babi aula ma a ce addu'ar ta tafi tasiri akan ta uba ka koma cikin faidul qadir mujalladi na 3 shafi na 301 wasaha an hazm bin mihran lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya wa saha an hazmi bin mihran din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik